أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سأرمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى كسان شوى تاردكو تتجواني سابا شيرنا فتوين رحمة واندكي زوامكو دغنان جدال ريديو رحمة لكي كانوا أكاميكا تسعين دبوكو دادوكو أكوا زونغو FM دكما رحمة تلوشن أكان Toran dan admin Najira wa tunai komsat sai kuma Rahma Radio Abuja kan mita 104.1 kuma wannan shiri yana zuwa muku ne tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin zare ku yayi koma na da sakonnin tambayoyin ku kamar ko da yaushe ta kan lambar waya ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma WhatsApp a lambar waya 0703-36-0445 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafinmu na Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 16 ga watan Dulkada na shekara ta 1442 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 26 ga watan Yuni na shekara ta 2021. Suna na Anas Idris Hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo akan makala sai assalamu da maskalan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To yau kai tsaye zamu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aika ta cikin wannan shiri inda mallam tambayar ta farko daga wanda tazo daga wanda yake cewa tambayar sa take cewa yana so ya san matsayin shiga aikin soja ne musamman ga mace musulma.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايغك إمواما سو كلمة رسول رمى أولا لوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما رينا مكشافة دا كراتو تكمو دا نرسمو سيوى الله سبحانه وتعالى يا هل جمتن مجد نمجي kuma kowannen sa yayi masa irin halittar da ta dace da irin aikin da zai yi ta yadda za su taimaka wa juna kowanne kuma ya zanto yana da buƙatar dan uwansa babu yadda za a yi aikin da Allah subhanahu wataala ya halicci ya mace saboda shi ya zanto namiji shi yake ko kuma aikin da Allah subhanahu wataala ya halicci da namiji dan shi ya zanto shi bace take Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya mace ta zanto ita ce mahallul harth ita ce gona wacce anan Allah subhanahu wa ta'ala yake ajiye dashen dan adam ta za ta dau cikin sa ita za ta haife shi ita za ta shayar da shi ita za ta kula da tasowar sa tun yana karami wannan aiki ne nata namiji ba zai iya yin wannan ba namiji baya ciki ballantana ya haihu ballantana kuma ya shayar Allah subhanahu wataala ya dora wa dan adam namiji shi kuma ya zanto dukkan dawainiyar mace da take cikin wannan yanayi shi kuma shi zai tsaya da ita wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kamar yadda Allah ya ce shi zai ciyar da ita ya shayar da ita ya tufatar da ita ya kula da lafiyarta ya kula da ita da abin da za ta haifa Allah ya dora masa wannan alhaki wanda wannan zai sa dole ya fita nema dole ne ya fafutuka ta yadda zai samu mata cinta da shanta wannan shine tsarin dabi'a da Ubangiji subhanahu wataala ya gina waɗannan halittu bi a kansa wanda kuma kiyaye wannan tsarin shi zai sa dabi'ar rayuwar ta zama ta tafi daidai ba a samu lalacewar ta ba ko karkacewa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa mata wa qarna fi buyutikunna ku zauna a gidajenku saboda waɗannan abubuwa duka abubuwa ne da suke buƙatar zama a gida da ɗaukan cikin da kula da cikin da renan cikin da har zuwa lokacin da za a haife shi da shayar da shi da ainihin kula da tarbiyyarsa duk wannan abu ne wanda yana buƙatar istiqrar yana buƙatar stability wannan istiqrar nutsuwa guri guda ba za ta yi ba idan ya zanto mace tana kujuba ita ce kasuwa ita ce ma'aikata ita ce filin yaki da sauransu ba zai yi waɗannan abubuwa su tafi daidai ba to sai Allah ya ce su zauna su a gidajensu shi kuma namiji da aka dora masa fita ya je ya ta nema sai zanto aka dauke masa shi kuma wannan nauyin to wannan daidaito shi zai sa rayuwar ta tafi a daidai. Idan ya zanto an canza dabi'ar aikin namiji ya zama ya koma aikin mace, ba dauki aikin mace an bawa aikin an bawa namiji, to daga nan shikenan sai rayuwa ta samu matsala. A ce maimakon housewife ta samu house husband, to kaga sai kaga abubuwa sun lalace. Don haka dabi'ar kira da namiji ita ce kirar mayaki wanda zai iya fita yaki ya sha wahala ya jure da sauransu, ya shiga sako sako lungu lungu ya yi kwanan daji kwanan dutse cikin ciyayi da namun daji da sauransu. Irin mace halittar mace ba za ta iya jure ba wannan ba. So dauko mace a ce a sa ta cikin harkar sojoji, ita ma a dau bindiga ta shiga yaki ta shiga gulmulzu, to wannan gaba ɗaya an canza dabi'ar ta, wanda kuma Allah subhanahu wataala ba haka yi ba. Shi yasa Laraba sukan kira mace aljinsul latif, saboda taushin hali da taushin dabi'a da taushin halitta ma jikin namiji in da zaka ji shi gidigirgir ba ka ji jikin mace haka ba. A dabi'ar mace ita ma tana son jikin ta yi laushi, saboda haka Allah subhanahu wataala ya so mata, za ta so ta yi laushi, za ta so ta yi kwalliya, tana ta yi ado, ta ba da sha'awa. Afaman yunashshau fil hilyati wa huwa fil khisam ghayru mubin, Allah ya sifanta mace da cewa tana tasowa cikin kwalliya da ado. Duk wani abubuwa ba za su yi ba tare da harkar soja da ake shiga cikin tabo da yashi da ruwa da iska da wahalhalu iri-iri. So a canza abin ya dawo mace ita ma za ta yi wannan abin, ba zai yiwu ba. Allah ya ce walaysa dhakaru kal untha, mace ba za ta zama, wato namiji ba zai zama kamar mace ba, wato babu daidaito ta fuskar halitta tsakaninsu. Saboda haka wannan wani abu ne da dan adam yayin da ya canza fitirar da Allah ya sumi masa, wanda ita ce fitratullahi allati fatara an-nas alaiha, yayin da dan adam ya canza wannan halitta tasa ta asali, shikenan sai yarin kuma komai ya canza, sama ta dawo ƙasa, ƙasa ta koma sama. Saboda haka a musulunci mata sukan fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci a fita da su yaki, amma ba sa shiga fagen daga ba a yaki da su, kuma suna cikin hishmasu, wato suna cikin stirasu ta mata, wato suna cikin hijabinsu da sauransu. Illa iyaka sukan taimaka wa maza wajen girke-girke, wajen marasa lafiya da kan ji musu rauni, wajen ba su magani da sauransu. Iya wannan shi aka sani, kuma ba kowace mace ba, waɗanda suke ɗan kaɗan waɗanda suke da irin wannan ƙwarewar su ake abin nan, amma ba su zama sojoji su ma ana gwamza yaƙi da su ba a je nan da su a je nan da su. Wannan baya daga cikin tsarin da musulunci ya zo da shi.
To sai wannan yake ce malam shin shakarwa da shafar kunni sunna ne a yayin wankan tsarki?
Wankan tsarki abin da ake bukata shine jiki gaba ɗaya a game shi da ruwa, kuma abin da yake cikin na zahiri, wato abin da yake na fili. Idan an shaka ruwa an face ko an abin nan, wannan sunna ce, saboda akwai alwala a cikin wanka na tsarki, wanda kuma alwala an san akwai kurkure baki, akwai shaka ruwa, amma wannan ita kanta alwala gaba ɗaya sunna ce. Saboda haka waɗannan abubuwa duk suna ƙarƙashin sunna ne, ba suna ƙarƙashin wajibi ba. Abin da ake bukata na wajibi shine ya zanto ko ina jikin mutum na zahiri na fili ya samu ruwa, banda abin da yake cikin loko ko lungu, kamar cikin bakinsa, cikin kunnensa, cikin hancinsa, wannan ba a wajabta masa sai ruwa ya shiga nan ba. Amma idan ya shaka ruwa ya face, musamman lokacin da yake alwala, wannan yayi sunna kuma zai samu ladan wannan.
To sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa mala akwai abubuwan da ake wajen jana'iza, yace shi shari'a ce ta ce idan mace ta rasu sai an tsefe mata kai, ko kuma tofawa mamaci yasin da sanya tankar dabino akan kabari da fara tura kasar waje a kabarin kafin ta ciki.
A lokacin da yar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Zainab ta rasu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mata da suke mata wanka cewa su yi mata kitso guda uku, su yi mata kitso guda uku a kanta. Kaga ba zai yi a kitso ba sai idan ya zanto kai a tsefe yake. Saboda in an tsefe dan a irin wannan abu wannan sunnar, babu komai, wannan yana da asali. Sai menene na biyu?
Magana tofa wa mamaci yasin.
A'a, wannan baya daga cikin koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam. Ba wannan ingantaccen hadisi da ya zo akan tofa wa mamaci yasin. Akwai hadisi wanda bai inganta ba, hadisi ne maudu'i na ƙarya, iqra'u ala mautakum surata yasin. ku karanta wa matattunku suratu Yasin. Wannan hadisi ne mawdu'i, mutum ya duba cikin littafin da aka rubuta saboda bayanin hadisai na ƙarya irin su al-mawdu'at Ibn al-Jawzi, al-fawaid al-majmu'a fi al-hadith al-mawdu'a na Ash-Shawkani, tanzih al-shari'a na Ibn al-Arraq, duk sun kawo wannan hadisin a cikin hadisai waɗanda suke marasa kyau, wanda ba su inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda haka babu wani karanta Yasin gaba mace. Na'am.
Sai maganar sanya tankar dabino akan kabari.
A'a, wannan ma baya daga cikin abin da yake aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudana akan sa. Akwai hadisin Abdullahi dan Abbas, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta gaban kaburbura guda biyu, ya sa aka yake cewa innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir bala innahuma lakabir lakabira. Yake cewa ana musu azaba amma ba akan wani babban abu ba. Sannan ya dawo ce eh babban abu ne, ko babban abu ne yasa ake musu azaba, ma'ana ba babban abu bane wajen su iya kare kansu, abu ne mai sauki su iya kauce wa wannan abun, amma kuma abu ne babba na laifi a gurin Allah subhanahu wataala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima, ɗayan su yana yawo da tsegungumi da tseguma, yana ta gulmar mutane nan da can, yana hada rigima, yana annabimanci. Ɗayan kuma la yastanzihu min al-bawl, in yana fitsari baya kokarin kare kansa daga tartsatsin fitsarin da yake ko yayi a gurin da yake da tsandauri, fitsarin yana dawowa jikinsa, kuma haka zai tashi ba tare da ya kula da wannan najasa ta jikinsa ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna waɗannan abubuwa guda biyu abubuwa ne masu saukin a kauce musu, amma mutum ya kauce musu ne bai ce ana musu azaba. To shine ya sa aka kira aka ciro abinan sandar dabino, itacen dabino ya kafa a kan kaburburan su, yace wala Allah sauƙaƙa musu wani azaba matukar waɗannan sanduna guda biyu su bushe ba. To kaga wannan yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama shine ke da wannan khususiyar, domin shi ya san me yake faruwa a cikin kabari har da zai iya hukunci na sai a sanya wannan abu. Sannan abu na biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallama shafa'a ce ya yi musu na su samu sassauci, wanda kuma shafa'ar nan ta zanto tana da lokaci, ya lokacin da wannan itatuwa guda biyu za su ci gaba da zama a ɗanyen su da zarar sun bushe shikenan lokacin ya kare. Saboda haka wannan shafa'a ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu na a sassauta musu azaba. Abu na uku, Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yake jin me yake faruwa a kabari, ba wanda yake jin abin da yake faruwa a kabari cikin mutane ko aljan. Annabi sallallahu alaihi wa shi yake jin wannan, kuma yace waɗannan mutane ana musu azaba. Kaga ba abu ne mai kyau ba kaga kabarin dan uwanka kai fatan cewa ana masa azaba, don haka kai ma baka sa masa sandar dabino domin a sassauta masa. Kaga anan ba kai masa kyakkyawan fata da ake so kowane musulmi ya wa dan uwansa kyakkyawan fatan kwanciya cikin rahmar Allah subhanahu wataala a kabarinsa ba. Sannan abu na hudu, Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su ci gaba da duk inda suka binne kabari su sa masa sandar dabino ba, inda a ce al'amari ne wanda yake mai dorewa akan kowane mamaci, da shikenan duk wani mamaci in an kai shi aka binne sai Annabi ya sa a kafa masa sandar dabino. Sai ya zanto a aikin ayyukan sahabbai shi kansa ma aiki sallallahu alaihi wasallam ba ga yayi ta yin haka ba, ya faɗi dalilin da yasa ya yi waɗannan, amma ba mu ga cewa ko a wannan makabartar yayi ma wasu ba, su dai waɗannan guda biyu kawai aka yi ba. Sannan sahabbansa ba su zanto suna yi wa junansu ba, in wani ya mutu a kafa masa sandunan dabino a kan kabarinsa, ba mu ga cewa suna yin wannan ba, wanda yake nuna cewa wancan wani aiki ne na musamman da yake da wani dalili na musamman, kuma ya faru Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilin faruwarsa. Saboda haka kaga anan ba abu ne da za a mayar da shi kamar sunna ba, duk wanda ya mutu a kafa masa wannan ana tunanin cewa ko yana cikin azaba za a sassauta masa, wannan ba haka bane.
To sai na ƙarshe yake cewa maganar fara tura kasar waje da aka hako daga kabari kafin a tura ta ciki.
To ba wannan ba ta da asali a matsayin sunna ce a fara tura ta waje kafin ta ciki. Wasu masana al'adun Bahaushe su ce abin da yasa ake yin haka da farko saboda ta ƙasan tafi danshi, kuma ana son aka binne mamaci ya zanto ƙasar da za a da za a sa a saman gabarinsa ta rike gabarin wato ta zattona da danko ba wanda zai baje da wuri ba, sai suke jinkirta binne ita ta cikin sai sun sa ta wajen ta busasshiya ce wannan kuma tana da danko. To in suka sa aka yi furuwa kabarin zai kame ya dankare ta yadda ba zai baje da wuri ba. To wasu sun ce wannan shine yasa aka fara yin abin a da wannan dalili. To da ƙarshe kuma sai wasu suka ɗauka cewa a'a ai akwai wani sirri ne da ita ƙasar ta ciki take da shi, ta waje take da shi, ta ciki ba ta da shi, ta waje ta saba da shi, ta ciki ba ta saba da shi ba, don haka a haɗa shi da ƙasar da ta saba da shi akan wadda ba ta saba da shi ba. Wato kamar ita ƙasar ita kanta wacce ce wadda tana yi wa tana iya yi wa mutum azaba, wani zai yi rayuwa wani a wata ƙasa ya mutu abin ne shi a wata ƙasa, saboda haka in wannan ne kaga ko ina aka binne shi a inda ba na yin rayuwa ba, kaga nan ma ƙasar ba ta saba da shi ba. Sannan kuma ƙasa ba ta azabtar da wani ba ta izinin Allah ba, kuma Allah ya mata izini ko ta waje ce ko ta ciki ce, Allah ya umarce ta ta zama azaba gare shi za ta zama, wannan sabo duk ba zai yi wani amfani ba. Ƙasa mai biyayya ce ga Allah. وقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. Da sama da ƙasa dukkanin su masu da'a ne, masu biyayya ne ga Allah, abin da zai umarce su za su yi ba maganar sani ko sabo, saboda haka wannan maganar ba haka take ba. Don haka ƙasa kowace ce ana iya a tura ta a farko, ta farkon ko ta biyun, kuma idan ya zanto akwai irin wannan ƴan maganganu waɗanda marasa tushe, wasu aƙidu marasa tushe da aka alakanta da abin, to ya kamata ma a fara tura ita wacce take ta cikin domin a kokarin kashe wannan mummunar aqidar.
To sai wani yake ta malam kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana yin istighfari sau 70 ko sau 100 a rana, yake cewa shi idan yayi sama da hakan yayi bid'a kenan?
A'a, ba bid'a a ciki. Mutum yana iya yin iya wannan, yana iya karawa, yana iya ragewa. A hadisin Abu Huraira da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 marra huttat kutibat lahu 100 hasana wa huttat anhu 100 wa huttat anhu 100 sayyi'a wa kana lahu ka 10 riqabin كعدل عشر رقاب وكانت له حرزا في يومه هذا حتى يمسي ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يشدو أن يفعل لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يفعل وننسو للي أذا أكن كريم سذا ربو تامس لادات للي أكن كريم سليفك للي. Sannan kuma ya zanto kamar ya yanta bayi 10 daidai da yanta bayi 10, sannan kuma ya zanto tsari gare shi a wannan yinin nashi har yamma ta yi, kuma babu wani wanda zai zo da fiye da abin da ya zo da shi na gobe kiyama sai wanda ya fiye da abin da ya yi. To kaga cewar Annabi sallallahu alaihi wasallama illa ahadun amila akthara min zalik, sai wanda ya fiye da abin da ya yi, kaga ya nuna kenan ana iya yin fiye da 100. Saboda kai idan mutum ya yi fiye da 100 bai laifi ba, kuma an samu cikin sahabbai akwai waɗanda suke yin istighfari ko kuma tuba zuwa ga Allah sama da 100, kamar Abu Huraira, kamar Abu Darda, duk a rawaito suna wannan. Saboda haka babu laifi da mutum ya yi sama da 100, ya yi 200, 300 gwargwadon yadda ya samu wato dama.
To sai ne ki ce malam mutum ne ya saki matarsa da karamin ciki bai daɗe ba sai ta yi ɓari, da shi kuma yanzu suna son su yi komai, shi ne ke tambayar malam sai an sake ɗaura aure kenan?
Eh, mana inda har mace da ciki aka sake ta kuma ta haihu shi kenan, yadda ta ƙare. Idan har saki na ɗaya ne ko na biyu suna so su kuma koma su ci gaba da zaman aure, sai an kuma ɗaura aure ya ba da sadaki waliyinta ya ba shi an sa shaidu, sannan za ta koma. Amma ba haka ba, babu maganar ta koma ta hanyar komai, dole sai an ɗaura aure.
To ne ke cewa malai na hukuncin mutumin da yake bin liman sallah wacce ake sirranta karatu, amma kuma matsayin sanmamu wasu suna iya jin karatun da yake.
Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatunsa a sirri ba tare da sahabbai suna jin karatunsa me yake yi ba, suna cewa muna gane karatun Annabi sallallahu alaihi wasallam bi tirabil hiyatihi, yadda muke gage mun sai yana kadawa muke gane cewa yana karatu annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci yakan ji yadda su aya ɗaya ko aya biyu amma ba wai karatun ya bayyana shi ta yadda za su ji me yake yi daga farko har ƙarshe ba suna dai gane cewa karatun yake yi yadda suke gage mun sai yana motsawa saboda haka in mutum ya zanto sallah wacce yake ana sirranta karatu ya kuma rika bayyanawa ta yadda na kusa da shi zai ji karatunsa daga farko har ƙarshe wannan ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen karatun sallah kuma sallar sa bata zama sirran ba tunda har mutane na jin abin da yake faɗa daga farko har ƙarshe
wannan kuwa yake cewa malamin mutum ne a wajen aikinsa aka ba shi kuɗin tafiya na jirgi da kuma kuɗin sauka a hotel idan ya je wani gari to sai ya tafi a mota da ya je kuma sai ya sauka a gidan wani abokinsa shi ne ke tambayar ya halacin kuɗin jirgin da kuma kuɗin hotel din da aka ba shi
daman nashi ne an riga an mallaka masa shi don ya yi amfani ya sauƙaƙe wa kansa tafiya ya samu kuma hutu a inda zai je kuma ya zaɓi ya sha wahala don ya samu amfana da kuɗin a wani abu wannan babu laifi don ya yi amfani da shi akan abin da ba shi aka ce ya yi aka nasanta ba amma dai nashi ne ba wanda kuma in ya dawo zai tambaye shi ya ce ya baka hau jirgi ba buƙatar dai da ake so aikin da aka ba shi ya je ya yi shi a cikin lokacin da aka sa shi kada ya zanto bai yi shi ba kamar yadda aka ce koko ya yi jinkiri a wajen aikata shi indai har an samu biyan bukata shi kenan babu komai don mutum ka ba shi ya zo gidanka ziyara sai ka ba shi kuɗi ka ce gashi a hau mota sai ya samu wani rage masa hanya sai ka ce ya dawo da kuɗinka ko bai ci halal ba ko ka ce gashi za ka hau mota sai ya hau babur ko ka ce gashi a sha ruwa a hanya sai ya tsaraba da kuɗin sai a ce ya yi laifi ko da ka riga ka mallaka mishi wannan za ka yi kaza wannan duk faɗa ce ta baki don dai kawai ka nuna cewa ka ba shi na shi ne halal malak abinda ya ga dama ya yi da kayansa
to sai wannan yake cewa malam mutumin da yake azumi na nafila sai kuma ya manta ya ci ko ya sha shin ya matsayin wannan azumin
sai yana nan babu komai duk mutumin da ya ci ya sha bisa kuskure bisa mantuwa ko bisa kuskure yana zaton rana ta faɗi wannan babu komai azuminsa yana nan ba na nafila ba ko na farilla ko na farilla ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya manta ya ci ko ya sha Allah ne ya ciyar da shi ya sha yadda shi a ruwayar Ad-Darqutni ce fala qada alaihi babu ramuwa a kansa saboda haka idan ya zanto a na farilla an yi rangwame to min babu aula abinda ya shafi nafila don ita nafila akan yi sassauci a kanta fiye da yadda ake sassauci a farilla to yanzu zanto a farilla an samu sassauci kaga a nafila nan yafi dacewa ma a samu sassaucin
to ne take cewa malin yaro ne bai fi shekara 7 ba Allah ya jarrabe shi da kangarewa ta ce har sata ma yana yi sai wani yake ce musu a nema masa maganin kambun baka to shi ne take da mai malam menene maganin kambun baka
in ta su san me kambun baka shine mutanen da Allah subhanahu wataala yi su da wata irin halitta da in sun ga abu suka yaba to abin sai shiga lalacewa ba wai dole sun yi ne da mummunan manufa ba wato sun yaba ba su sa Allah a ciki ba sai abin ya shiga lalacewa ba kuma dole ne sun yi da mummunan manufa ba tana yiwa ma abin nasu ne motar sa ce dan sa ne matar sa ce kaga ba magana ya cutar da kansa ta hanyar ya cutar da matarsa ko ya cutar da dan sa da sauransu to wannan shi ake cewa kambun baka a larabci ana kiran shi al'ayin saboda abu ne da ya shafi gani da ido sai ka ga kyan abun sannan bakinka zai furta yaban kuma ya zanto baka sa Allah a ciki ba mu kuwa Hausawa mukan jinkin da abun da baki domin yaban yakan kasance da baki ne zaka yaba abun ka ce kai wannan abu da kyau yake kai wannan abu ya birke ni amma baka ce tabarakallah ba baka ce masha Allah ba baka kawo Allah da a ciki ba to sai ya zanto wannan maganar da kai ta yi tasiri a kan wannan abu in mai kyan ne sai kyan ya zo ya rika ja da baya ya rika samun matsala ya rika lalacewa wannan shi ake cewa kambun baka kambun baka ba shi ne maita ba kamar yadda wasu suke ƙoƙarin su haɗa ita maita tsafi ne shi ya sa ma ake koya shi ko kambun baka halitta ce haka ake yi halitta mutum da ita shi yasa kai ba za ka sani ba kana da kambun baka shi yasa ake so kowa ma wane ne ya ga abu ya ba shi sha'awa to ya rika sa Allah a ciki ya rika cewa barakallahu fi ko tabarakallah ko masha Allah saboda kauce ma tasirin wannan kambun baka yaro ya lalace ya sangarce ba lalle ne zan to kambun baka bane su kokarin cewa kambun baka ne ma shi ma wannan shaci fadi ne bolanka ne ya za ya san cewa kambun baka ne ya lalata shi zan to ko dai tarbiyar da aka bashi ba zan to ta daidai wato ba tarbiya ce ta kamata ba ko an yi watsi da shi ma ba bashi tarbiyar ba ko yaya shiga cikin wasu abokai waɗanda ba na ƙware bai kwaikwayi wasu abubuwan da suke yi duk dai akwai wasu dalilai waɗanda su sukan iya haifar da haka wanda sanin dalilin da yake haifar da hakan ko dai yana tare da wasu abokai ne da suke koya masa ko yana kalle-kalle irin kalle-kalle na zamani yana ganin wasu fina-finai da ake koya sata da sauransu a nan ya ɗauka sai ya ƙoƙarin a magance dalilin da ya jawo abin amma ba a tafi ana cewa kambun baka ne kambun baka wannan ba haka bane shi kambun baka galibi akan samu mutumin da zai ce da za a ce shi ne ya yi masa kambun bakan to daga nan lokacin sai a nemi yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna ya yi alwala ko ya wanke jikinsa ko ya wanka karɓi ruwan wankan ko ruwan abin a zuba masa a jikinsa wanda shi ne abin da sunna ta koyar amma ba haka kawai sai a ce dan ga yaro ya lalace sai a ce kambun baka bane wannan ba wani dalili akan haka
to sai wannan yake cewa malam kudi ne asalin su aka same su ta hanyar haramun sai kuma aka yi amfani da su aka juya su ta bangaren halali har aka samu riba to shine ke tambayar malam ya matsayin wannan ribar da aka samu
to kudi ta hanyar haramu iri biyu ne akwai wanda kudin wani mutum ya kwace kamar barawo da zai shiga ya sato kudin wani ko ya fashi ya saci kudin wani kaga wannan kudi ne da aka samu amma akwai mai shi yana nan akwai kuma kudi da za a samu ta hanyar haram kamar wanda yake sai da giya misali mashayar giya su zo su saya ko mata da take karuwanci masu neman karuwa su zo su yi amfani da ita su ba ta kudi ko boka da yake bokanci masu zuwa wurin boka su bashi kudi kaga waɗanda duk kudi ne su aka same su ta hanyar haram amma su waɗannan kudin sa hanyar su waɗancan kudi ne asalin su na halal ne illa iyaka kwatar su akai ko wannan kuma asalin su ma khabis ne mummuna ne to anan akwai bambanci su waɗancan wanda suke akwai masu su mutum ne ya tare wani ya kwace masa kudin sa ko ya shiga wani ya dauke masa kudin sa kaga kudin ne na wasu suna nan za a iya mayar musu da kudinsu to wannan dole ne ya mayar musu da kudinsu in ya yi kasuwanci da kudin to anan malamai sun saba akan to yaya za a yi da ribar da ya samu ya yi kasuwanci ya samu riba sannan daga baya ya ga ya kamata ya tuba to ya zai yi da maganar ribar da ya samu shi dai kudi dole ya maida mai shi wannan babu sabani dole ne ya nemi hanyar da zai maida da mai kudi kudinsa to ribar fa ya zai yi wasu suka ce ita ma dole ya maida wa da mai kudi ribarsa ce ga kudinka ne na dauka ga kuma ribar da nayi kasuwanci na samu da kudinka dole ne haka wasu suka ce a'a ba dole ne haka ba amma za a iya iyasta wato kudin da ya cancanta a ciki wato kamar za a maida abin kamar mudaraba a ce ya bashi kudin ne ya juya to shi yanzu da ya aikin kasuwanci da kudin me ya cancanta a bashi sai ya ce to wanda dai yayi wannan kokarin abin da ya cancanta shine a bashi 2% abin a bashi 30% ko 40% a ciki to shikenan sai a bashi iya wannan percentage din sauran kuma sai a maida masu kudi wannan sabani ne tsakanin malamai kan cewa ya za a yi wasu suna za a mayar masa wasu kuma suna cewa za su raba ribar gwargwadon yadda suka yi ittifaki da shi wanda yake da asalin kudin amma shi wancan wanda ba kwata aka yi ba wata hanya ce ya bi ta hanyar ba da bashi da riba ko hanyar sayar da giya ko alade ko wani abu da aka haramta wannan in ya tuba shikenan zai rike abinda yake da abinda ya haifar da abin ba zai ce ya dawo ya zubar da su ba ko ya ba wani duka za su zama halalta gare shi
to ne yake cewa malam ya matsayin wanda ya siyar da mushen dabba ya yi amfani da kudin
to sayar da mushen dabba haramun ne kuma duk mutumin da ka sayar da mushen dabba ya zaci cewa dabba ce mai lafiya yanka ta aka yi amma mushe ce ka cuce shi kuma Allah subhanahu wataala zai nema masa abin nan dinsa. Kai kuma dukiyar da ka samu ta haka tana daga cikin waccan dukiya, kamar mutumin da yayi harkar sai da giya ya tuba, ba a cewa ya zuba da dukiyar. Dukiyar zaka iya amfana da ita, amma kuma wancan laifi yana nan a kanka, dole sai ka nemi yafiyar shi mutumin da kai wa haka.
To masu kallon mu, kuna tare da shirin Fatiha Rahmani daga nan gidan talabijin na Rahma a kan turan dan adam na Najeriya, wato Naikom Sat. Kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jelimo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Kuma dai kuna damar aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri, kamar yadda hanyoyin suke bayyana a kan akwatunan talabijin ɗinku. Za mu ɗora ta cikin wannan shiri nan gaba kaɗan, ku dagace mu. Tabarkan mu da dawowa ta cikin wannan shiri namu na Fatihin Rahma, inda muke tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jelimo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma dai kuna damar aiko da tambayoyi waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam ta cikin wannan shiri domin samun mafita. To wannan tambayoyin mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa malam mutum ne ba a da ta same shi a sallah. To bayan yayi sallama kuma kafin yayi ita ba adin sai alwalarsa ta kare, shine ke tambayar yaya zai yi.
Zai alwala, sai alwala, sai sujjada ba adin.
To ne ita kuma take cewa malam tana da ciwon asma, to ina tana yin azumi idan ta tayar mata ta kan yi amfani da inhaler, shine take tambayar shin hakan babu laifi.
Inhaler bata warware azumi, saboda haka dan mutum yana azumi ya shake ta, azumin sai yana nan domin ba za a ce ya ci wani abu ko ya sha wani abu ba. Saboda haka mai azumi, mai asma zai iya amfani da inhaler lokacin da yake azumi, kuma azuminsa ba abin da ya same shi.
Wannan kuma yake cewa malam shin daidai ne bayan hada sallar magriba da isha'i saboda ruwan sama a zauna darasin littafi ko nasiya har tsawon wani lokaci?
Idan ya zanto iya waɗannan da suke gurin su kadai ne masu yin sallar jami'i a gurin, ba wasu da za su zo daga waje, to babu dalilin sai su hada in har za su zauna su yi karatu, sai su bari lokacin yayi sai su yi sallar su. Amma in ya zanto akwai masu karatu a masallacin, akwai kuma mutane da suke zuwa, yan unguwa wanda suke zuwa su yi sallah a gurin, ta yadda idan akwai ruwan sama ko hadari mai tsanani da iska ba za su iya dawowa ba, to wannan samuwar wasu a ciki ba zai hana a hada sallah ba, su ma kuma waɗannan da suke nan ba zai hana su bi su sallah a yi sallar tare da su ba. Saboda haka za su iya hada sallah ko da ko su za su zauna daga baya su bi limami da yake sallah a gurin, limami ratibi ya hada sallah, su ma su bi shi, su ma su hada sallar su ko da za su zauna su yi karatu. Amma in su kadai ne a gurin ba wasu da suke zuwa daga waje, to dan ana hadari da iska da ruwan sama duk ba zai sa su hada sallah ba, tunda ba inda za su je bare su je za su samu damar dawowa ba lokacin sallah su yi ta a lokacin ta.
To ne ke cewa malam yana da ubangida wanda yake Kirista ne, to shine mutane suke cewa lallai ya rabu da wannan ubangidan nasa, shine ke tambayar malam shin hakan ya inganta.
To saboda me sai su faɗi dalilin da yasa suka ce rabu da shi? Saboda yana sa shi wasu abubuwa na laifuffuka, yana sa shi rashin gaskiya, yana sa shi zuwa inda bai dace ba ne, ko ko a haka kawai dan yana ubangidansa? Ubangida idan yana Kirista kana aiki karkashinsa duk ba laifi ba ne, ai ba laifi da musulmi ya aiki karkashin wanda ba musulmi ba, indai har ba wasu ayyuka zai rika sa shi wanda ya saba addininsa ba, ke saba wa Allah, babu dalilin da zai sa ce ya daina aiki a karkashinsa. Amma in sun faɗi dalili suka ce to kaga yana saka kai kaza kai kaza kai kaza, abubuwan nan kuma duk sun ci karo da karantarwa addininka, to sai ka tsira da addininka su nema maka wani aikin daban.
To wani yake cewa malam menene matsayin musulmin da ke faɗar Jesus Christ ko kuma Jesus Son of Mary maimakon Subhanallah idan yana tare da Kiristoci domin ya burge su?
Wani musulmi ya san cewa wannan abu ba mai kyau ba ne, ba daidai ba ne ka kira wani kana neman agajinsa ko da sunan tasbihi. Annabi sallallahu alaihi wasallama abinda aka sani ana yi in an ga wani abu da ya bada sha'awa ayi kabbara, an ga wani abu da ya bada mamaki ko ta'ajibi subhanallah amma ba a kira sunan wani ba ba annabi Isa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabi Musa Ibrahim ba wani annabi daga cikin annabawa Allah da aka ce a kira kuma menene dalilin ka birge wani wanda ba addinin ku dai ba addinin sa gaba daya ya sha bamban da naka a tushen al'amura da suka shafi kadaita Allah subhanahu wataala da alqur'anin ka dauke yake da maganar kafircin wannan abuwa da yake to kai kuma dan menene zaka ce kana son ka birge shi kai abinda zaka nemi yardar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya nemi yardar Allah ko da mutane su fushi da shi to Allah subhanahu wataala zai yarda da shi kuma yardar da mutane da shi wanda kuma ya nemi yardar Allah da yardar mutane da fushin Allah sai Allah ya fushi da shi kuma ya sa mutanen ba za su so shi ba su ma su rika fushi da shi saboda haka sai ya zanto ya rasa duka biyun bai samu yardar Allah ba kuma bai samu yardar mutanen ba abinda ya kamata mutum ya shine ya samu ya nemi yardar Allah kawai na'am
wannan take cewa malam shin akwai wata addu'a da ta zo a sunna wacce ake wa yaro karami da yake yawaita koke-koke haka kawai
ban sani ba ban san wata addu'a ta musamman dan yaro mai kuka ba
wannan kuma yake cewa malami ne hukuncin jinkirta biyan bashi shin akwai laifi a ciki
mai sanga yake nufi jinkirta biyan bashi ba mutum ya baka bashi lokacin biyan yayi kana da halin biya ka ki biyan shi abinda yake nufi kenan wannan yake nufi annabi ya kira wannan zalunci annabi ya ce matlul ghani zulmun wato wanda Allah ya hore masa abinda zai biya bashi kuma ya taurin bashi annabi ce zalunci ne zalunci ko ba abu ne mai kyau ba annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abdullahi dan umar imam al-bukhari ya rawaito az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah ittaqu az-zulma fa inna az-zulma zulumatun yawm al-qiyamah ku guji zalunci zalunci duffai ne ranar gobe kiyama saboda duk wanda Allah subhanahu wataala ya bashi abin biya yana bin shi bashi ya gaggauta biyan bashin sa amma ya jinkirta in biyan bashi wannan ba daidai bane zalunci ne in kuma yana nufin mamaci da ya mutu a jinkirta biya masa bashi wanda ba kuskure ne abinda ake so mamaci in ya rasu ai kokarin shirya shi a kai shi makwancin sa wannan shine abu na farko da ya wajaba a yi sannan kuma a zo a fitar da basussukan da suke kansa da wasiyar da yayi sannan kuma ai mata magana raban gado dan shi kansa gado ba a rabawa sai an biya bashi an cire wasiya min badi wasiyatin yusi biha aw dai wace bayan wasiyar da yayi wasici da ita ko kuma bashin da yake kansa dan haka jinkirta masa bashi matsala ce gare shi da yake kwanci a cikin kabari hatta shahidi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a dakatar da ruhin sa an san cewa shuhada inda rabbihim yurzaqun wanda suka yi shahada suna wajen ubangijin su ana azarta su to shi za a dakatar da nashi ba za a kai shi ga wannan matsayi ba sai an biya masa bashin sa wannan shahidi kenan bare wanda ya noma mutuwa kamar kowa saboda haka in akwai wata ni'ima da Allah ya tanadar wa irinsa saboda ayyukan sa na kwarai to in kuka jinkirta biya masa bashi kamar kun sa an sa shi a waiting list an abin nan ko waiting room ana jiran sai kun biya sannan a kai shi wannan guri mai ni'ima wanda kuma kaga cutarwa ne gare shi saboda haka ba daidai bane jinkirta biyan bashi
to sai ne wannan zakon shi kuma yake cewa malam sune suke yin karatu na alqur'ani a gida daga magriba zuwa isha to yace idan suka gama karatun sai malamin da ke koya musu karatun ya ce kawai su yi sallar su anan akwai kuma masallaci a kusa da gidan sai yace su yi a gidan kar su je masallacin shine ke tambayar ya hukuncin wannan sallar ta su
idan ya zanto karatun nasu ba sa tashi har lokacin da wadancin su tare sallah ma'ana karatun ba su zo karshen sa ba har wadancin su tare sallah ta yadda in suka yanke karatun suka tafi sallah suka dawo abin zai zan akwai mashaka a ciki to babu laifi dan sun gama karatun su sun yi sallah gaba daya wannan ba laifi bane sun samu jami'i a inda suke akwai sanda Imam Ahmad da Ali ibn Abinan Imam Ahmad da Ali ibn al-Madini da Abbas ibn Abdul Azim al-Ambari da ina jin Ishaq ibn Rahuya wasu ne daga cikin manyan malaman hadisi suka hadu suna muzakarar hadisi kamar yadda yake cikin littafin muqaddima ta takrimatul jarh wa ta'dil na Ibn Abi Hatim lokacin aka kira sallah sai wasu suka ce mu je masallaci sai Imam Ahmad ya ce a mi sallama anan mu ma jama'a ne mu ma jami'i ne to malamai suna takharijin wannan akan cewa ana nufin idan ya zanto rabuwar tasu za ta jawo wani cikas cikin karatun nasu, dauko karatu ko muzakara ba kai karshe ba kuma aka fita wani watakila ma daga nan ya tafi ba zai iya sake dawowa ba, to sai a kammala su ma jama'a ne sai su yi jami'in su, idan ya zama irin wannan sigan ne babu komai, amma ya zanto za su gama karatun su gaba ɗaya su gama su zauna hira kuma a yi kira sallah su fita su yi sallah a masallacin da yake kusa da su dab da su, wannan ba daidai ba ne.
To ne kice malam game da karatun suratul tauba da ba a yin basmala, to idan mutum yana karantun wato yana karatun sura sai ya tsaya kamar misalin aya ta 50, idan zai ci gaba zai yi bismillah anan?
Ita da mun bismillah a farkon sura take ba a tsakiyar sura ba, tsakiyar sura inda bismillah kawai ta zo shi suratul namli innahu inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, to ne bismillah ta zo a tsakiyar sura, amma in ba haka ba bismillah tana kasancewa a farkon sura ne, don haka in ba a farkon sura zaka tashi da karatu ba babu dalilin sa kai bismillah, to zai tashi tsakiyar karatu ba akan farkon sura ba, sai dai isti'aza sai dai cha a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ce idza qara'ta alquran fasta'iz billahi minash shaitanir rajim, in ka zaka karanta qur'ani kai isti'aza ba kai bismillah Allah ce ba kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ita kuma bismillah Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi ta kasance a farkon kowace sura an banda suratul tauba, ita ce babu farko bismillah a farkon ta, saboda kaga bismillah a farkon kowace sura yake da ita surar wannan da kake karantawa, saboda in ka tashi fara sura sai ka karanta bismillah ta sai ka ci gaba, amma bayan kai isti'aza bayan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in kana cikin yi baka karshen sura ba ka tsaya gazo zaka dora sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka ci gaba da karatun ka, so babu bismillah ko a tauba ko bawa a tauba ba, ko da ba ma a tauba ba ko a cikin sauran surori babu bismillah a tsakiya in ba waccan da take cikin suratul namli ba.
To ne kace malam hadisin wannan hadisin yake nuni akan sa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sayyidina Umar idan ya hadu da waisul qarni ya ce masa addu'a.
Eh na'am, annabi ya gaya masa haka idza istata an yastaghfir laka fa'al idza istata an yastaghfir laka fa'al, idan ka samu damar yi maka istighfari ya nema maka istighfari wato ya nema maka gafara to kai haka. A wasu ruwayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wasu ba abin nan ba, duk wanda ya hadu da shi idan kuka hadu da shi wanda duk idan kuka hadu da shi ku nemi ya nema muku gafara. Wannan yana nuna shi falalar waisul qarni wais ibn amr wa wais ibn amir wais ibn amir al-qarni, wannan yana nuna falalarsa cewa mutum ne wanda Allah subhanahu wataala ya bashi matsayi kuma ya samu wannan walittaka, yayi zamani da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ya taso daga Yaman yana da mahaifiya, annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mahaifiya kuma yana mata biyayya sosai, kuma wannan yana daga cikin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam, ya bada labarin wani abu da zai faru kuma yazo ya faru kamar yadda ya bada labari ba tare da an ga sabani ba, wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama. Sannan kuma wannan yana nuna halarcin mutum ya nemi addu'a gurin wani koda kuwa shi yafi wanda yake neman addu'ar wajensa, kamar sayyidina Umar a falala yafi wais tabi'i ne min khiyarut tabi'in, kamar da ya zo a cikin hadisin cewa yana daga cikin wani khairut tabi'in, cewa yana shine fiyayyen tabi'ai, to amma sahabi yafi tabi'i daraja saboda shi ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana mumini kuma ya yi imani da shi kuma wataƙila ya yi jihadi tare da shi ya taimaka masa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana mai yarda da shi, Allah ya yarda da shi, kaga yana da falalar da tabi'i bai same ta ba, amma duk da haka annabi ya ce wa sayyidina Umar ka nemi addu'ar neman wato roƙa maka gafara in kun haɗu, wannan yana nuna halaccin wanda yake babba mai matsayi da falala ya nemi addu'a gurin wanda yake ƙasa da shi a falala, wannan shine abin da hadisin yake nunawa.
To sai mi wannan tambaya da yake cewa malam yana neman karin bayani kan hadisin Abu Huraira wanda yake ko kuma wanda yace duk wanda yayi sammako zuwa masallaci ko yayi yammaci Allah zai bashi mazauni a gidan aljanna. To shine yake tambaya malam yammacin na magriba ne ko kuma la'asar?
Man ghada aw raha ila al-masjid man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu nuzulan fil janna. Masallaci ana tafiya da safe kamar sallar asbahi kaga da sassafe yake fita a tafi masallaci aw raha ko sallar yamma sallar la'asar sallar maghriba sallar isha'i duk ta shiga cikin salatul rawah. Don haka yana nufin dai wanda zai zanto yana kai kawo zuwa masallaci sallah to Allah subhanahu wataala zai tanada masa gida aljanna. Saboda haka ar-rawah din nan ya kunshi sallar la'asar maghriba isha'i duka sun shiga karkashin rawah.
Wani ke ce malam tambaye sai ta ce azumin Annabi Dawud idan mutum ya fara ba zai bari bane har tsawon rayuwarshi ko kuma mutum zai iya kebe wani wata a cikin watanni da niyyar yin azumin irin na Annabi Dawud?
Da aikin alheri in ka fara kuma kana iya ka ci gaba kakkana ka tashi yafi ahabbul a'mali ila Allah adwabuhu wa in qalla. Allah aikin da Allah ya fi so shi ne wanda aka fi dogewa aka fi tsayawa akan sa koyaushe ko da kadan ne. Wannan yana da alaka da iya wato istita'a, wato kila mutum zai fara wani abu ya zo ya getto wanda zai hana shi ci gaba, wato kila da al'amuran sa do a gida yake sai kuma ya dawo al'amuran suka canza kuma suka koma tafiye tafiye kaga ba lalle ya azumin ba a cikin tafiye tafiye ko lokacin da yake ya fara yana cikin koshin lafiya sai kuma daga baya wata rashin lafiya ta zo da ba za ta hana shi ci gaba ba ya ci gaba da wannan azumin. Ko wani dalili zai zai bujurowa dan adam tsufa da sauransu da za su iya bujurowa dan adam na su hana ci gaba da abin da yake to anan kuma sai Allah ci gaba da rubuta masa ladansa kamar yana yi kamar sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya saba aiki na kwarai sai ya yi rashin lafiya ko ya tafiya za a rubuta masa ladansa kyakkyawa kamar yana nan a gida ko lafiyar salau. Saboda haka in ka fara kana iya ci gaba ka doge in wani abu ya geto wanda zai hana ka ci gaba sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da baka ladanka kamar babu abin da ya dakata. Amma ka ware wani wata ka ce wannan watan azumin siyamu Dawud ne wannan kuma zan tsallaki wannan baya daga cikin koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam. In za ka yi ka yi in ba za ka iya ba ka yi wanda za ka iya. Khudhu min al-a'mali ma tutiqun annabi ya ce ku dauki aikin da za ku iya. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah baya kosa sai dai ku kosa. Amma Allah baya kosawa. Na'am.
To ne ke cewa malam menene hukuncin wanda ɗansa ya shiga kasan mota sai ya hau motar yaron yana kasanta bai sani bai take yaron har ya mutu? Yake tambaye malam shin ya hukuncin sa yake zai yi azumi ko kuwa?
Idan har akwai kuskuren sa ta yadda ya aje motar inda bai dace ba ko sakaci wajen kula da yaron ko wani abu zai yi kafara. Ta shi kafarar abin nan kafarar kisan kuskure shine lokacin da aka samu kuskuren. Shi yasa ake ce masa qatlul khata lokacin da aka samu kuskuren. In ya zanto za a yi wani kisa wato mutuwa ba tare da kuskure na shi dai bangaren ba kwata-kwata in aka zo ana bincike ba ya da wani kuskure ko daya to kaga ba a cewa ya yi kisan kuskure. Amma in za a ce akwai kuskuren ka da ka kuskure abu kaza to shikenan ko yaya girman kuskuren yake babba ne ko karami to za a yi azumin kafara. Don haka wannan ya danganta da sakila inda ya yi parking din sakila sakaci da yaran ko ya san cewa akwai yara suna shiga karkashi amma lokacin ya zanto bai tsaya ya duba ba ko wani abu dai da za a iya cewa akwai wani abu na kuskure ta bangaren sa to zai yi azumin kafara.
Wani ya ce malam menene ingancin hadisin da ke cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam na faɗin subhanallah sau uku bayan sallar farilla kafin ya fara astaghfirullah?
A wannan babu wannan abinda aka sani abinda Annabi yake farawa in ya sallama shine Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalal wal ikram. Zai istighfari uku astaghfirullah 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 sai ya ce Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalal wal ikram. Wannan shi yazo a hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha shi yazo a hadisin Thauban wanda suna cikin sahihai. Wannan shine abinda kana awwal idan sarafa ila salati ga abinda yake cewa da ya gama sallah sai ga abinda yake faɗa. Amma tasbihi wannan yana yin shi a ƙarshe ne ba lokacin da ya gama sallah nan take yake fara tasbihi ba na
wani yake cewa mallan sarrafa da matarsa ne bayan sati biyu sai ya tura mata da sako ta waya cewa ta dawo ɗakin ta to sai ita ma ta dawo masa da sakon cewa iyayenta sun ce idan ta koma wato idan ta koma sai ta zaba ko dai shi ko kuma su din to sai ya shigo bai saki mata magana ba har bayan wata biyu to daga baya da ya saki mata magana kan cewa ta dawo sai ya ce ai ta riga ta gama idda har ma ta karbi sadakin wani nan da sati biyu ne daurin auren su to shine yake tambayar yanzu aka cewa mahar ta haihu da wancan mutumin menene matsayin wannan auren nasa da ita da kuma wancan auren da ta yi da mutumin
wannan kwa kyariya ce ba aure suka yi ba kuma kowa zama aure suke da na biyun ba in mutum ya bayar da matarsa ta mai ko da iyayenta ba sa so Allah bai sanya sharadin komawar mace ga mijinta in ya sake ta bai sanya sharadin wannan yardar iyayenta ba babu illa aka faɗa ka Allah cewa wa ba'ulatuhunna ahqqu biraddihinna fi dhalik in aradu islaha yayin da mazan suka so a dawo a cigaba da zama a kyautata wa juna Allah ya ce su mazajen su suka fi cancanta su dawo da matansu ahqqu biraddihinna saboda shi miji shike da haƙƙiya shike da haƙƙin ya dawo da matarsa ba wai uwa ko uba ko duka biyun yardar su cike sa wa mace ko mai gidan mijinta ba saboda haka yayin da yace ya dawo da ita ya sanar da ita kuma ta san cewa ya dawo da ita to ta dawo matarsa su kuma su ce ba za ta koma ba wannan magana su ce ba ta da wani tasiri a shari'ance shi yayi saki sakin a bakin sa yake kamar yanda in yayi saki ba za su ce ba ta saku ba da saki da kome duk suna hannun miji na tabbata da ba zai ce na saki matar ta ba su kuma su ce ba ki saku ba kuma a ce ba ta saku ba to haka nan na dawo da matata ba su isa ce ba ta dawo ba sai dai in ba sa son shi da zama da ita kuma su bi su hanyoyi da za su nema mata takarda ko saki daga wajensa amma dai a lokacin da ta saku ta dawo saboda haka in har ya dawo da matarsa to maganar idda kuma ta kare ba maganar zaman da take a gida ba zaman idda ba ne zaman matarsa ne ila iyaka kawai ta yi ta waye ta ki zuwa ta gida wa gidansa ta zama nashi za ya zama ni shoes wato abinda muke cewa yaji ya zama yaji kenan wata ta yaji ta koma gidansu kuma a ce an mata aure kaga ba aure aka yi mata ba saboda haka wannan mijin wata kila bai san abinda ake ya faru ba in ya san abinda ya faru shi kuma ya aure ta aka dukkanin su sun yi laifi kuma zaman da suke zaman su na suke wanda na suke kuma inda sanin duka bangaren biyu shi ya san hukuncin ta matar ta san hukuncin kuma suka zauna har suka haifa wani to dan zana suka haifa idan ya zanto shi bai sani ba ko ita bata san hukuncin ba aka zauna a haka to dan nasu zai zama dan ne na shubha dan su ne amma aure kam daga zarar sun ji labarin cewa wannan auren ba aure bane to auren ya riga ya zo karshe ba ma bukatar sai ya ce na saki ki tunda ba aure bane shi saki yana biyo bayan aure ne sai aure ya inganta sannan saki yake biyo baya amma in aure ma ba aure bane to ba a magana cewa yayi saki sai ce to ka sake ta da zarar suka fahimci cewa ga yadda abin ya faru to ba aure bane saboda haka in har haka abin yake to abu shakka wannan zama da ake zama ne wanda yake kazantacce kazantacce ba haka dole ne su rabu ta koma ta yi istibra'i ta ci gaba da zama a gidan mijinta tana na amatarsa in yana son ta in kuma baya son ta ya sake ta shikenan da zai ta yi idda ta fita daga matarsa
tumara lai tsakar alkari masu kallon mu da sauraron mu duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatuwinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatuwinrahma da dandalin sada zumunta na Facebook. To amma da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kinan Kano wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.